Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana wannan karan akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, Sarfil Hashin Gumel ne tare da Aisha Ma'azu da masu sauran abokan aiki, muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yayin da a wasu yankunan jihar Katsina ke fama da ayyukan 'yan bindiga, za mu tattauna da masu ruwa da tsaki domin sanin halin da ake ciki da kuma hanyar da za a bi wajen samar da zaman lafiya. Haka kuma kan wannan batu ne za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Waɗanne hanyoyi ne mafi inganci da kuke ganin ya kamata a bi wajen shawo kan tashin hankula da kamakaman mutane da ake a jihohin Najeriya kamar su Zamfara, Katsina da Sokoto? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-6555. Kada a manta a sa alamar tarawa a gaban lambar. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya, kafin nan sai a gyara zama domin a sha labaran duniya.
Firaministan Birtaniya Boris Johnson a yau Alhamis ya ci gaba da dagewa a kan lallai sai an gudanar da zaɓe cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, duk da cewa ya fuskanci ƙin amincewar mahukuntan majalisar dokokin ƙasar da kuma murabus ɗin da ɗan uwansa ya yi na bazata daga muƙaminsa na ƙaramin minista. A jawabinsa a Yorkshire, Johnson ya tsaya kan bakarsa na cewa ya zama tilas a gudanar da zaɓe cikin ƙanƙanin lokaci don kowa ya san matsayarsa a kan awaren ƙasar daga gamayyar ƙasashen Turai da aka yanke yi ranar 31 ga watan Oktoba, ko da amincewa ko babu amincewar mahukuntan. Da aka tambaye shi ko zai nemi gamayyar kungiyar ta Turai ta ƙara ba su lokaci akan wa'adin da aka gindaya don awaren ƙasar, wato Brexit, Johnson ya amsa cewa gwara in faɗa rami. Ya kuma ƙara da cewa kwata-kwata babu amfani da ƙarin lokaci zai haifar. Kyakkyawan fata, zaman lafiya da sulhu su ne mahimman ginshiƙan saƙo da Papa Francis ya yi wa mahukunta da matasan ƙasar Mozambique yau Alhamis da ya kai ziyarar aiki ƙasar. Dubban matasa 'yan ɗarikar Katolika ne suka hallara a babban filin wasar Maputo domin jin wannan saƙo a ƙasar da ta shafe shekara da shekaru tana fama da matsalar rikice-rikice. A daren jiya Laraba ne, shugaban ƙasar Filipe Nyusi, wanda yake takarar shugabancin ƙasar da ake shirin yi a watan Oktoba, ya tarbi Papa Roman. Zaben da ke cike da sarƙaƙiya, wanda tuni jam'iyyun adawa suka fara kai wa juna hari. Amma a yau Alhamis ɗin nan, Papa Roman bai yi wata-wata ba wajen sanar da shugaban Mozambique ɗin cewa akwai wani alhaki da ya rataya a wuyansa da ya fi mahimmanci, kuma shine aiki da sharruɗan sulhu da aka yi na zaman lafiya. Duka ɓangarori biyun da ake ƙoƙarin sulhuntawa sun zargi juna da saɓawa sharruɗan da aka gindaya kan sulhu, wato kan sulhun nasu mai rauni wanda aka sa hannu a kai a watan Agusta. Manoma a Kenya suna sa ran cin moriyar wani shirin bashi mai inshora da zai taimaka musu wajen sayan kayayyakin aikin gona da irin tsirrai, saɓanin sauran basussukan bankin. Wannan tsarin bashi ne mai sassauci wanda ya kasance shirin wani cibiya ce mai tushe a birnin Washington DC mai suna IFPRI, wanda manufarta shi ne samar wa manoma sauƙi domin gujewa asarar da suke tafkawa a kwakar noma saboda canjin yanayi. Yanzu kakar damuna huɗu kenan, gundumar Machakos take fama da ƙarancin ruwan sama, kuma a haka manoma suke kallo gonakinsu suna lalacewa. Sauran ƙiris canjin yanayi ya jefa su cikin talauci, domin maimakon su ciyar da iyalansu da abincin da suke nomawa, sai dai su shiga kasuwa su siya abincin da za su ci. Gab da sake aukuwan wani fari a shekara ta 2017 ne, sai gashi sun samu wani taimako mai wani tsarin da ake a turance ake kira Risk Contingent Scheme daga cibiyar bincike mai suna Food Policy and Research Institute IFPRI da harshen turanci. Babbar masaniyar kimiyya Lingzo ita ce take jagorantar shirin.
when the rain doesn't come, there's no harvest. You know, the farmers don't need pay
tax. Tace idan damina ba ta yi kyau ba, ba za a buƙaci manoma su biya bashin da aka basu ba, amma kuma idan damina ta yi kyau, ya zama wajibi manoma su biya bashin da aka basu da kuɗin ruwan inshora. Wannan shirin ya sha bamban da ainihin tsarin da bankuna suke amfani da shi, inda bankuna suke kin ba kananan manoma bashi. Har yanzu ne ana gwada wannan tsarin ne, amma akwai shirin a yi amfani da wannan tsarin a sauran kasashen Afirka masu fama da matsalar karancin ruwan sama. Kungiyar Taliban ta kai harin kunar bakin wake a yau Alhamis a babban birnin kasar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 10. Mai magana a madadin hukumar ma'aikatar cikin gida Nasrat Rahimi ya ce, waɗanda suka rasa rayukansu duk farar hula ne, kuma mutane 42 sun yi rauni a harin da aka kai a Kabul. Wannan hari an kai shi ne yankin da ke da tsaro sai inda ofishin jakadancin Amurka da ma mahimman ofishin gwamnatin Afghanistan ɗin suke.
To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yayin da 'yan bindiga ke ci gaba da kashe mutane tare da garkuwa da su da neman kuɗin fansa, na zanta da shugaban kungiyar ci gaban masarautar Jibiya, Alhaji Gide Dahir Jibiya, domin sanin halin da ake ciki a yanzu.
Abin da za mu ci wannan hare-hare da al'ummarmu suka samu kansu a ciki, sai zan ce na haina na kotun yankana, saboda abin ya kazanta, musamman daga lokacin nuna a ƙaramar hukumar Jibiya, daga lokacin da aka ce hanyar daidai ya tsakanin gwamnatocin da majalisun musamman Zamfara wadda muke iyaka da ita, wahala a wannan sun kazanta shi yadda yadda ba a zato. Misali, daga ranar 18 ga watan jiya, wato watan Agusta, zuwa yau maganar da nake yi, zuwa 5 ga wata na ainihin watan
Satumba,
ma'azan ne sun kai hare-hare a ƙauyukan da suka haura 10, kuma kowane in suka je suna yin ta'asa sosai tun daga ainihin kashe al'umma da ainihin abin da ya shafi cin zarafin mata da abin da ya shafi kwasar dukiya da ta shafi ainihin shanu da kananan dabbobi.
To a ganinka,
cin mutunci na kone-konen dukiya.
To a ganinka, menene ya haddasa wannan lamari?
Shi wannan al'amari a kamar mu a wannan yanki, ko a wannan yanki ko kuma a nan jihar Katsina, abin da ya fara ne da halalan ba su kai haka ba, amma mu ba za mu dukiya da musabbabin wannan abu ba. Inda ba wata hatsari ake akwai ba ko tsakanin Fulani ko da makiyaya ko da manoma wanda ya ta'azzara, amma dai a tsakanin mu abin ya kazanta.
Alhaji, kana ganin cewar wannan 'yan bindiga ba ka tunanin cewa sun fito ne daga yankunan Zamfara?
A su wannan 'yan bindiga akwai su a yankunan jihar Katsina, kuma amma matattalar su ce sun rikuta su a cikin dajin Zamfara wanda muke iyaka da, kuma suna da yawa daba-daba gare su. Sai dai matsalar da suke faruwa yanzu abin da ya canza sani, idan Zamfara ta zo musu kamar makoya, inda an suka je suka yi sata ko suka kula mutane a nan cikin jihar Katsina, sun shiga dajin Zamfara kuma duk wannan yarjejeniya da haka. To sun kila a Zamfara farawo bai da doka ba hukunci zai iya shiga kasuwa da kula shanun sata ya je duk kasuwar da yake son ya ci a Zamfara.
To a ƙoƙarin
da ka zo ka ga dabbobinka.
A ƙoƙarin gwamnatin na shawo kan wannan, akwai rahotanni da suke cewa gwamnan jihar Katsina zai tattauna da su 'yan bindigar. Ya kuke kallon wannan mataki da gwamnati ta ɗauka domin samar da zaman lafiya a jihar?
Alhamdulillah, dai a gaskiyar magana gwamnan jihar Katsina Rais Umaru Abdullahi gwamnan matali a yanzu magana da kake, idan akwai abin da yake cikin to a ƙwarya game da mulkin nan, to wannan halin da talakawan jihar Katsina musamman na wannan yankuna suka shiga, saboda muna ji ƙoƙarin da yake kai ko a jiya mun jera ƙoƙari na sasanci da yanda za a yi a sako talakawan wa'anda aka koye su a cikin jihar Zamfara.
Daga ƙarshe me kuke fata wa gwamnatin tarayya da ta jiha ka wani mataki kuke ganin ya kamata dauka domin kawo ƙarshen wannan al'amari?
Wato alhamdulillah muna kira ga gwamnatin tarayya farko wanda ainihin cikin ƙasar ta ne baki ɗaya kuma a jiha ce doka ɗaya ce halin mulki ta yi ne constitution ta yi ne ya kamata tana kokari wajen turo jami'an tsaro amma ana samun matsala ko ka jefa layin ga su ga hanyar da suke zuwa ga hanyar da suke komawa amma ko an faɗa musu da za su iya zuwa wani ko ko daga kayan faɗa ne ko ko daga kayan cikin ne ba mu san me ke faruwa ba amma wannan abin yana ɗaya mu kai kuma muna kira gwamnatin tarayya da ta yi bakin kokarinta ta sake shiri wajen ganin cewa an dakatar da wannan al'amarin saboda yana gurgunta zaman lafiya yana gurgunta tattalin arzikin ƙasa da na talakawa da na kowa.
To Alhaji Geda Dahir Jibiya shugaban kungiyar cigaban masarautar Jibiya kenan, mun gode. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Waɗanne hanyoyi ne mafi inganci da kuke ganin ya kamata a bi wajen shawo kan tashin hankulan da kamakaman mutane da ake a jihohin Najeriya kamar su Zamfara, Katsina da Sokoto? Maudu'inmu na yau kenan, sai a shirya a kira mun an jima kaɗan. Kafin nan a shakata da wannan waƙa.
Da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe bazan iya inya da ke ba bazan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar tani na ce wai me kuke nufi ban so ni kasa ta tambace manyan kasar ga Najeriya ku zo karta mace muna gani muna ji mutane kasar mu san mace abun abun ta kai ce wayo na su ta wuce yanga ta ta Najeriya gana na zo da tambaya menene ya sa mu kai fice a duniya ne gaskiya ko kokariya na ce ka je kanka za ka tambaya wallahi za mu sha wuya so ko za mu daina shan wuya dai kun muke a kan gaba al'umma nan su je mu bibiya ta shawara ga dai mu ɗan uwa na ga yadda za mu yi mu zo mu hada kanmu kan ka sata addu'a za mu yi mu kai mu sake shugaban mu ni na ce sake ba yayi kai mu sake shugaban mu ne kira na mu barbada dan Allah kar mi sake a wasakan juna ina kiran jama'a ku ba ni kunnan ku ina kira ne ni dan uwa nake ku ina kira al'umma ku ban tunanin ku ku dai sani cewa wanga kasa ce ta ku yan mana kasar mu zamu yoke shi kai da mu kosa kasar mu zamu ya duba
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To mun samu kiran mu na farko daga Yobe, wane ne akan layi? Nayobe yana nan? To da alama Nayobe ya katse. To jama'a layukan mu yanzu a buɗe suke za ku iya kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar Timotheus ita ce waɗanne hanyoyi mafi inganci ya kamata a bi wajen shawo kan tashashen hankulan da ake yi musamman ma na 'yan bindiga inda ake kame-kame da kuma amfani da wato kamar mutane domin kuɗin fansa a jihohi da suka hada da irin Zamfara, Katsina da Sokoto. To mun samu wani kira akan layi. Wani ne akan layi?
Ana magana da Lami mai inji a karamin hukumar Gidan Yobe State.
To ɗan Lami, muna sauraron ka, wata hanya kake gani ya kamata a mafi inganci wajen samar da zaman lafiya?
To ni hanya da nake ga za a bi tunda dai har Zamfara sun sami warware bakin wannan zare. To su makwabtan su kamar su Katsina da sauran jihohi su nemi wannan shugabanni wanda suka jagoranci wannan abu a jihar Zamfara. Su sa ta hanyar da suka bi suka samu wannan samun zaman lafiya. Ni shawara take nan kuma sako-sako ana kashe mutane, ana yi shiru, gwamnatoci su yi shiru, wannan bai kamata ba.
Wato gwamnatoci, wato gwamnati ta yi hukumomi su yi tsaye a kai kenan.
Na jihar Zamfara wanda suka warware wannan bakin zaren su ma su ba su hancin abin su bi hanyar da za a warware wannan matsala.
To ɗan Lami, mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka. Bari mu je ga Azare. Wani ne akan layi? Malam ɗan ka share rediyon ko ka matsa daga kusa da ita don ba ma jin ka sosai. Ya sunanka malam? To Alan Shehu, wani hanya kake gani ya kamata a bi domin warware matsalar tsaro a Najeriya?
Ni abu ne da ya kamata a bi, ya kamata ta kanta da zangon mai ta duba wannan mutanen jami'an tsaron da akwai gurɓatattuwa cikin sa, wanda ke duk da suwa ke wuraba ya wuce su. Ya kamata a rukunan bincike sosai banda ka yaya ba a cewa kan rukunan.
To Alai Shehu, mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi na ka. Bar mu je Kanan Dabo. Wani ne aka layi da Kano?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Mai gida sunana Balawan Zan Marmara Gaya.
To Balawan Zan, ka ji dai batun da muke magana ko? To Balawan Zan, ka ji dai abin da muke tattauna a kai, menene shawarar ka ko ra'ayinka?
Ranka ya daɗe, na ji abin da ake tattaunawa a kai. Ni shawara ta ga gwamnatin Najeriya, musamman shi shugaban ƙasar Najeriya. Yawa, ya kamata idan mana cewar a rage zaman banza a misali a Najeriya, sai a dau ma'aikata musamman yanda matasa suka fige neman aiki a misali a Najeriya. Ya kamata idan mana cewar shugaban ƙasar Najeriya ya kallaci wannan abu a fadin Najeriya, zai rage irin wannan.
Kana ganin ba da aikin yi zai kawo matsalar 'yan bindiga kenan? Kana ganin rashin aikin yi shi yake?
Kuma ya kamata idan mana cewar ma'aikatan gwamnati musamman malaman.
To mun gode Balawan Zan da wannan ra'ayi naka. Bar mu je Kaduna. Wani ne akan layi da Kaduna?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Wake magana da Kaduna?
Sunana Abubakar, da aka fi sani da malam a nan cikin kare karamar hukumar Kobo a nan jihar Kaduna.
To Abubakar, ko na ce malam, menene ra'ayinka game da wannan maudu'i namu na yau?
Ra'ayina, ina ba ainihin gwamnatin Najeriya shawara. Na farko dai ka samu malaman ƙasar nan ta fannoni guda biyun nan, musulunci da ainihin kristanin addu'a, addu'o'i babu abin da ya fi addu'a. Muhimmi da abin da ya faru a ƙasa ne, za a ƙasa addu'a to insha Allah zai kawo mana ƙarshen wannan abu. Inshallah ne kusan ba wata Najeriya kenan da fatan kuma da.
To Malam Abubakar, mun gode kwarai da gaske da wannan shawara taka. Bari mu koma Kanan Dabo. Wani ne akan layi?
Assalamu alaikum. Kuna tare da Suleiman Sa'id Dambata, jihar Kano.
To Malam Suleiman, ta wace hanya ya kamata a bi domin shawo kan matsalar tsaro a jihohi irin su Zamfara, Katsina, Sokoto?
Gaskiyar magana daga gaskiya ɗaya ke daga kinta sai bata. Gaskiyar magana, shugaban ƙasa ya tsaya ya yi kyakkyawan bincike akan jagororin tsaron nan fi sabilillahi. Idan aka yi haka, insha Allah za mu samu sauƙin wannan al'amura. Amma wannan al'amura mun shiga uku, mun rasa inda za mu sa kanmu.
A to ka ce shugabannin tsaro, ba ka ga ma'aikatan tsaro suna yin iya bakin ƙoƙarinsu?
Za ku tashi lafiya, da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Ma Suleiman da wannan. Bari mu je jihar Oyo. Wane ne aka yi daga Oyo?
sunana ma da dan PDP nan karshe annu akin yane kanin diko wadi binin kabi
to malam me zaka ce kan wannan batu da muke magana a yau
to wanga batu wanda kuke yi a yau batu na mai inganci ni ya cewa da nake ba zuwa ya kamata gwamnatin da aka samu matsalar ga to Allah su dauki mataki irin yadda gwamnatin Zangwari ya dauki mataki mataki na sirhu ya kira yan bindigan ga yazo da kanshi a zo a zauna a yi sirhu su aje makamai yanzu su a shirya Najeriya mu samu zama lafiya wannan takin hankali wanda ake yi ba shi mun daɗi ranmu na fati
to baka ganin abin da aka baka ganin abin da aka yi a Zamfara shi ne yasa suke sun san cewa ana dole a neme su a zauna a yi sulhu shi yasa wasu suke shiga domin su ma ƙara neman su a yi sulhu a ba su wani abu da suke bukata
eh to a yi sulhu ko mu ya shi inganci gare mu domin mu takin hankali ga kullum a zo a kace wannan mutum wannan a zo a kace shi ba shi mun daɗi wannan mataki da gwamnatin Zangwari ya dauka mu ya yi mun daɗi domin gwamnatin Zangwari
to mun gode kwarai da gaske da
aiki irin yadda PDP ka so a yi aiki mun muna goyon bayan gwamnatin Zangwari kan mu kai ma in ya taba kai niwa dai ya zo ya tsaya takar shi gaban kasa mu zabe shi Najeriya shi zaman shi gaban kasa gyara mu da aikin mu
to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Kebbi wani ne aka layi da Kebbi wani ne da Kebbi
kuma daga Kebbi sanama kuma kan ga local gamiya
ya sunan malamin ban ji sunan ba da kyau ba
Abdullahi ne zuma da uwa karamar hukuma Shanga local government jihar
Kebbi to malam Abdullahi wani mataki wata shawara kake da ita ne ga shugabannin Najeriya wajen yadda za a shayo kan matsalar tsaro
kake
wace shawara kake da ita wadda za ta sa a shawo kan matsalar tsaro ga shugabannin Najeriya kuma shugabannin da suke fama da wannan a yankunan su Malam kana tare da mu? To da alama ya goce layin sa. To amma dai
gonan da na azan fa a kan yadda yake cikin kuma yana
ka. To da alama muna samu dan tangarda yanzu. Mun samu wani kira ko daga Delta ne wane ne akan layi?
Amma gana da Ibrahim Usman.
Ibrahim Usman yawa to an rage radio ka ina dan jin ƙarar radio a bayan ka da Allah sai mu yi magana
yawa kuma jina
yawa muna jin ka to yawa to menene shawarar ka gudunmawar ka ga hanyar da za a bi domin samar da zaman lafiya
babban gudunmawa ta ita ce cewar wannan sulhun na Zamfara ban taba ganin inda aka rufe daki da barawo ba sai nan saboda ban taba ganin inda zai kasance kana tare da barawo ba kuma hankalin ka ya kwanta
me kake nufi
kuma haka nake tunanin ya kamata gwamnati ta miƙe ta haƙi wa annan mutanen
to ka ce a rufe barawo ake barawo kuma hankalin mutun ya kwanta abinda aka ke na Zamfara kake
sakamakon wannan ba sulhu bane ba wa'annan ɗan barayin nan dake kashe-kashen nan ana tare da su kuma yau suna shiga wata jiha suna yi sace-sace suna yi banna su dawo Zamfara su zo su faki
wato malam Ibrahim da alamu kana cewa suna kwarara su suka kwarara daga Zamfara zuwa Katsina ma kenan da sauran
jihohi domin kuwa ni ba Katsina ne sunana Ibrahim Usman amma ana kira na da Ibrahim Obajana da gari mai jihar Kanke local government
to malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka to wane ne an samu wani akan layi wane ne akan layi da Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
amin wa alaikum assalam
sunana Alhaji Musa Ngaro mai radio da recorder a kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to Alhaji Musa Ngaro ka ji dai batun mu na yau da muke tattauna aka
to kaga wannan abubuwan ba mutane ba sa su a fito a fada wa gwamnati gaskiya mu a kasan nan fa a nan Najeriya muna da airport na soja muna da land army na menene waɗannan mutanen tsararin mutane su zai su wai sun gagari gwamnati wai mai aikin gwamnati ne duk wani jami'an tsaro da muke da su ba za a iya shiga dajin gaba ɗaya a murƙushe su ba wannan abin da ake magana wai a kira su a yi sulhu da aka suke samun dama da suke raina mutane su zuwa cikin gari ko kuma a zo ana ɗara hanya wallahi in aka ce za a yaƙe su 24 hours duk da hada za ta yaƙi wayannan mutane 24 hours bai gagare su ba
to baka Alhaji Musa kana ji wani suna wasu masu kiran waya suna cewa ai an yi wannan abu a Kado a Zamfara an ga zaman lafiya wai shi yasa suke ganin tunanin ya kamata a yi a Katsina
malam in gaya ma gaskiya wannan magana ta zamfara kai ka kyale ta a gefe ban tattai ta a gefe amma ni abin da nake so in gaya maka muna ba gwamnati shawara ka kai ta yaki waɗannan mutane bai yiwuwa a ce a kyale tsararren mutane su addabi mutane wai kuma a ce ana sulhu da su gobe wasu ce wai sun dawo sun ci gaba da wannan ta'addancin.
To Alhaji Musa Garo zan dakatar da kai anan mun gode kwarai da gaske sai mun sake jin ka bari mu je ke ba a gurguje wani ne akan layi da yake bi.
Kuna magana da online bobi daga Jega Kebbi State.
To malam a gurguje menene shawara ka ga wannan baudi ina mu?
Abinda an shawara ta daga wannan matsala da ke faruwa ya kamata gwamnonin Katsina da Kaduna su sulhu da 'yan ta'addan nan a samu zaman lafiya.
To anan za mu dakatar da kai wato lokaci ya ɗaga mana hannu a yau to mun gode ga wanda ka samu damar kira. To madalla mun gode ga wanda ka samu damar kiran mu sai a ci gaba da kira. To yanzu a hugon muna cewa a nan Washington DC karfe 5 saura minti 4 yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta kaddamar da wani sabon bincike akan hukumar kwallon kasar ta NFL. Binciken na baya-bayan nan dai ya biyo ne bayan wata ƙara da hukumar ta EFCC take yi da kuma wani bincike na daban da kwamitin bincike na musamman na shugaban ƙasa yake gudanarwa a halin yanzu. Dukkan bincike-binciken dai ana yin su ne akan zargin ɓacewar wasu kuɗaɗe na ɗaukar nauyin wasanni da aka tsara gudanar da ayyukan bunƙasa sha'anin ƙwallon ƙafa a Najeriya da ake ganin an yi sama da faɗi da su tun kafin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2014 a ƙasar Brazil. Binciken ya karkata ne akan kuɗaɗen da hukumar ta tara na ɗaukar nauyin wasanni daga kamfuna da kuma nunawa a gidajen talabijin musamman na wasannin league na cikin gida. Haka kuma ana binciken kuɗaɗen da gwamnatocin tarayya da jihohi suka bayar na tallafin buga wasannin sada zumunci ga babbar ƙungiyar ƙwallon ƙasar ta Super Eagles. Kazalika da kuma zargin wawure kuɗaɗe kimanin dala Amurka miliyan 2,700 na tallafi daga hukumar ƙwallon duniya wato FIFA. Shugaban hukumar ƙwallon ƙasar ta Najeriya Maju Penic ya shaidawa gidan rediyon BBC cewa yana sane da binciken da ake yi to amma yana buƙatar samun cikakken bayani akan lamarin kafin ya yi sharhi a kai. A ɓangare ɗaya kuma tsohon ɗan wasa kuma kocin na Najeriya Samson Siyasiya ya ɗaukaka ƙara akan hukuncin da aka yanke masa na haramta masa dukkan sha'anin da ya shafi ƙwallon ƙafa iya tsawon rayuwarsa a gaban kotun musamman ta sha'anin wasanni. Hukumar FIFA ta yankewa Siyasiya hukuncin ne bayan da ya amince da karɓar rashawa domin yin coge wajen shirya sakamakon wasanni. Siyasiya ya fito ƙarara ya bayyana cewa ya ɗaukaka ƙarar ne domin wanke sunansa da kuma kare ƙimarsa daga zarge-zargen. Ƙungiyoyin gasar Premier ta Ingila ne suka yi mamaya sosai a jerin sunayen 'yan wasa da ke takarar zamowa fitattun tawagar 'yan wasa 11 na duniya na hukumar FIFA. Daga cikin 'yan takarar 55, 21 duk suna taka leda ne a ƙungiyoyin kasar Ingila a daidai lokacin da kasar ta Ingila ta kai ƙarshen musayar kofin zakarun Turai da ƙungiyoyin kasar Spain suka daɗe suna yi. Fiye da ƙwararrun 'yan wasa 23,000 ne daga sassa daban-daban na duniya za su yi zaɓen na tawagar ta fitattun 'yan wasa 11 na bana da za su ƙunshi mai tsaron gida ɗaya da 'yan wasan baya 4, 'yan wasan tsakiya 3 da kuma 'yan wasan gaba 3. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaishe ka yanzu kuma ga tushen muhimman labarai.
Ɗan Birtaniya Boris Johnson a yau Alhamis ya ci gaba da dagewa akan lallai sai an gudanar da zaɓe cikin ɗan ƙanƙanin lokaci duk da cewa ya fuskanci ƙin amincewar mahukuntan majalisar na ƙasar da kuma murabus ɗin da ɗan uwansa ya yi na bazata daga mukaminsa na ƙaramin minista. Kyakkyawan fata, zaman lafiya da sulhu su ne muhimman ginshiƙan saƙon da Papa Roma Francis ya yi wa mahukunta da matasan ƙasar Mozambique yau Alhamis da ya kai ziyarar aiki ƙasar.
To madalla a gaishe ki da takaitar labarin mu ka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku jiyo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wato Aisha Ma'azu da ta tsaya ni gabatar da shirin da kuma Haile Haile wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya sai mun kara haduwa. Assalamu alaikum.